لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وسيلته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka ya kuwa musulmi ina muku gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan yammaci mai albarka a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da 24 ga watan 10 shekara ta 1427 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a wannan masallaci namu masallacin Usman bin Affan a kofar gidan Kaya a cikin Fadala a Kano malam Abdullahi Salihu malam Abdullahi Salih Usman wanda kuka fi sani da malam Abdullahi Pakistan ya riga ya gabatar da abin da ko a kansa muka tashi to ya isar da sakon da ya kamata a ce mun isar abinda zan faɗa kila ƙarin bayani ne ba wani sabo ba kan abin da shi ya riga ya faɗa muku gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya wani abu ne mai dogon tarihi wani abu ne wanda ba jiya ko shekaran jiya aka fara shi ba an fara shi tun lokaci mai tsawo a baya ubangiji ta'ala ya bayyana haka a cikin littafinsa a jumlace ya kuma ambace shi killa-killa a jumlace a inda ubangiji ta'ala ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura wa law sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun wato kowane annabi ubangiji ta'ala ya sanya masa ƴan adawa magafta shi annabin na kokarin tabbatar da bauta ga Allah shi kadai kar a sulka da wani su kuma ƴan adawar annabawa suna kokarin a sanya ma Allah kiciya ko cikin mala'iku ko cikin mutane ko cikin aljanu kuma su ƴan adawar annabawa sukan yi musayar ra'ayi sukan yi musayar dabara don kokarin yadda za a bice hasken da annabawa suka zo da shi su kuma annabawa suna kafa hujja da wahayin da Allah ya saukar a kansu da ya ce kare dukkan dabarar mai dabara da makircin mai makirci da izinin Ubangiji. Malam ya ba mu misalin yadda waɗansu daga cikin kafirai na baya suka yi adawa da kurukan الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين duka wadanda yan adawa da annabawa basu ci nasara ba mutanen annabi salihu basu ci nasara a kansa ba shi ci nasara a kansa mutanen annabi hud wato adawa basu ci nasara a kansa ba shi ne ci nasara a kansa kamar yadda mutanen birnin madina basu ci nasara a kan annabi shaibu ba duk da karancin mabiyansa Allah ya tsora a kansu Allah ya ba mu labarin yadda aka gargaza su a jumlace fa kullan akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun Allah ce kowannen su mai rike shi da zunubinsa, jinsinsa, da ta'addancinsa. Cikinsu a kowanta muka turo musu guguwa, iska mai tsanani. Daga cikinsu a kowanta aka yi tsawa girgizar ƙasa ta kama. Daga cikinsu a kowanta aka rufta ƙasa suka faɗa ciki. Daga cikinsu a kowanta aka dubayar da su a cikin ruwa. Ubangiji ta Allah ce Allah bai zalunce su ba, su suka zalunci kawunansu da suka yi adawa da abin da Allah ya saukar da wahayi a kan tabbatuwar gaskiyarsa. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود بكم وقلنا الجملة التي باكس حكم بكنس في الله في الله في قدوبة ستون سورة الأعراف يسوشن النبار دسوك الوقت دكما ونقنقل سورة يونس يسوشن النبار دسوك الوقت da kuma suratul Hud wadda ta yi bayani fillah fillah da suratul Su'ara ita ma ta yi bayani fillah fillah da wani bangare cikin suratul Qasas da wani bangare cikin suratul Mu'min ko suratul Ghafir da dai sauran bangarori a cikin Al-Qur'ani ne abin nufi dukkan wanda zai faɗa da gaskiya to baya da nasara duk wanda zai adawa da gaskiya duk yadda yake da mulki ko kuɗi ko wadata ko shi ɗan dangi ne ba zai ci nasara ba domin Ubangiji ta'ala ne yake ɗora gaskiya don kasancewarta gaskiya ba don yawan mai masu jinta ba ba don ƙarfinsu ba bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fa yadmuhu fa idha huwa zahiq Ubangiji ta'ala na ɗaukan gaskiya ya tsora ta akan ƙarya ta murƙushe ta ta cake ta ta hanna ta sai a daina jin duniyarta ta bar wuri ta tafi don haka nan gurin tunatarwa muke yi da cewa idan Ubangiji ta'ala ya baka sarauta sarawali Ubangiji ta'ala ya baka mulki na siyasa Ubangiji ta'ala ya baka wadatar kuɗi ko kai ɗan dangi ne ko kai malami ne masani kana takama da ilimi yi kokari ka yi amfani da wannan abin da Allah ya baka don taimakon gaskiya ba don ɗaurewa ƙarya girgi ba domin idan ka taimaki gaskiya da mulkinka da sarautarka da kuɗinka da rawaninka da iliminka sai Ubangiji ta'ala ya taimake ka ya taimaki zurriyar gidanka ya sa albarka a rayuwarka da rayuwar da albarkar ƴaƴanka ya sa albarka a cikinsu amma wallahi kai faɗa da gaskiya don mulkinka ko don rawaninka ko don kuɗinka sai Ubangiji ta'ala ya cire albarka cikin lamarinka da kai da zurriyarka da ƴaƴanka ku tambaɗe ku lalace don haka ka taimaki gaskiya da abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka wancan faɗa da magabta annabawa suka rinƙa yi da gaskiya irinsa ne muke ganinsa yake membetuwa a nan kano tun daga lokacin da da'awar sunna ta kunno kai ta fara ƙarfi kuma take ci gaba da yaduwa muna da tarihai wanda in za mu yi su sai gari ya waye misali ba amma zan ba da misalai na irin yadda aka yi mana wala Abdullahi Saleh ya ambaci masallacin tudun murtala a shekarar 1988 lokacin da Abdulkarim Tayyibu yake Tayyibu ke shugaban Izala ni da shi muka je muka yi mitin da Alhaji Umar Mai Burodi da ya gina masallacin na tsawon awa uku kan ya bada masallacin ga kungiyar Izala amma aka razana shi aka tsoratar da shi bai yi ba har sai a lokacin da Malam Abdullahi ya bayyana lokacin da ya duka din a hannun kungiyar Izala kuma aka sa bude masallacin kafin a bude malam ya faɗa mana gurbe da ake masallacin Kandahar masallacin Abdullahi bin Abbas da Ridi Lemo lokacin da za a gina duk mun bi yadda ya kamata a bi dan addinansa an shigar da hakimi wanda yake wannan yankin gundumar Fati ni da kai dana je na samu ni daga cikin makusanta mai martaba sarkin Kano sai masa bayanin cewa ana gina masallaci kuma za a yi juma'a kuma ga wurin Allah a je a sa mana albarka ya yi murna ya nuna farin cikinsa ya ce za a buɗe amma aka yi ce mana je ka dawo tun ana faɗa mana tsammanin gaskiya ne har sai da muka gamsu cewa ƙarya ake mana
muka bi dukkan hanyar kananuma na abuɗe masallacin ba abuɗe ba mu kuma sai muka zo muka ba hanya irin ta musamman mun yi ta laluma ta ki aka buɗe masallacin yanzu ana sallah a cikin sa wannan masallacin lokacin da muka fara fansu salawati a cikin sa shekarar 1995 muka buɗe wannan makarantar ba irin kitikin da ba a yi ba akan a haye ƴan daba a haye ƴan wane ne a zo a rusa masallacin a zo a kona masallacin a haɗa kai da waye ubangiji ta ala ya kunyata su yanzu ba masallacin ya kai yadda babu yadda suka iya da shi sai da zuri idan muka sake komawa tarihin baya kun sani dai a cikin shekarun 1988 ko 1987 zuwa 88 ne lokacin da muka gina makaranta a gwammaja ƴan majalisa wadda bayan an gina ta jihunan tsarika suka zuga mutanensu da ƴan tauri aka je sai da aka rushe ta aka haɗa daga ƙasa muka zo cikin dare muka kunna fitilu da janareta da menene sai da muka mayar da ginin yadda yake muka sanya ƙyaure don wani lauya ya ce idan gini ya kai linta to ba maganar kuma a hana ka izinin gini sai dai kuma a yi yarjejeniya da shi a baka jiya a karɓa muka yi amfani da wannan har sai da aka kai asuba a wajen wannan an yi a lokacin da Idris Garba ke mulkin soja a Kano aka tattara mu aka kai mu gaban shi muka tattauna aka yi duk abin da aka yi ƙarshe dai ba a ci nasarar kwacewa ba jiya aka biya mu kuna sane da irin hare-haren da aka rika kaiwa a wurare daban-daban gidan Alhaji Yusuf Abdullahi Kofar Rawan bai kun san wannan kun sani nan wajen zakar ba irin rigimar da ba a yi ba kun sani a gwammaja kwana-kwanan da masallaci ne da kamsu salawati aka yi na amma ɗan ɗariƙa sun je su zuga magoya bayan su sun rusa masallacin a yanzu haka masallacin a rushe yake bayan an buga shari'a a kotu kotu ta ba da izinin a gina su kuma suka hana suka je an gina kuma suka rushe kuma aka je ana tattauna da su wajen jami'an tsaro suna cewa su sai dai a gaida masallacin shago amma ba su yadda ba a ce masa masallaci har yanzu rigimar tana nan duk wannan a cikin nan Kano ake yin kuma galibin waɗannan maganganu da an tashi akan kai su fada ne a nan sani mai nage tsakanin shekarar 1985-86 aka rufe mana masallaci na kamsu salawati aka hana mu sallah a ciki gefe shi ne an kai mu gaban sarkin Kano muna sallah ƙarfe ɗaya saboda haka mun kwaɓawa gari an kawo sabon addini da su ƴan nan garin sun ce mawajin na aba na ala zalika ba mu samu iyayenmu akan wannan ba aka kulle masallaci mutane suka riƙa kashi a ciki sai da muka tashi muka yi yunkuri rana ƙarfe muka ba da sanarwa muka ce muna neman duk wani ahlus sunna billahi allazi a lokacin da muke magana adadin ahlus sunnar Kano na wancan lokacin bai kai 1-10 na ahlus sunnar Kano yanzu ba muka yi kururuwa muka je wajen muka fara sharar masallacin ƙarfe 11:30 ƙarfe 1 an gama sharar masallaci an ko tabarmi an sa aka kira sallah muka yi sallah a zahar muka sai an buɗe har yau ana sallah a cikin sa ɗanko masallacin sabuwar gandu ya shigo wanda masallaci ne waɗanda suka gina shi ƴan kwamitin sa ahlus sunna ba ɗan bid'a ahlus sunna aka zaɓi limami ahlus sunna aka kai shi babban limamin Kano ya gwada shi a ƙur'ani a hadisi a fiqhu ya ce ya yi ya jinjina a sikelinsa na awo ya ce nauyin ya kai ya rubuta da larabci yaren musulunci ya gabatarwa mai martaba sarkin Kano takardar muna da kofi a hannunmu ya ce ya tantanta amma daga baya waɗansu masu adawa da sunna a cikin fadar Kano da wancan limami na waje makiyin addinin musulunci makiyin sunnar annabi suka tsaya tsayin daka suka ce ba su yadda ba sai dai a naka Yusuf Ali shi ne limam Yusuf Ali din nan kowa ya san shi a Kano ba ya da alaka da sunna ko ta kusa ko ta nesa cikakken zindiki ne mu a ma'aunin masallacin mu kuma a ce shi za a ba dan Allah waɗannan ababai da na ambata wanda na tabbatar ba su kai 1-10 cikin abin da aka yi mana rashin shafi a Kano ba dan Allah an yi mana adalci ga mu ba 'yan Najeriya bane ba hijira muka yi daga Zambia mu 'yan gudun hijiran Sierra Leone ne waɗannan ababai waɗannan ababai ya ƴan uwa musulmi suwaye suke na wannan ababai farko dai gidan sarauta na Kano don kullum can ake kai mu ƙara a fada ake mana wannan abu ba ma cewa dukkan fadar Kano daga alifin ɗinta zuwa ya'un ɗinta ko a zuwa z ɗinta makiyanmu ne akwai masoyanmu akwai waɗanda suke goyen bayan gaskiya da adalci akwai waɗanda suke tare da gaskiya mun san wannan ba mu da shakka a gidan sarauta akwai masu wannan amma akwai makiyanmu waɗanda suke nuna tasirinsu a gudanar al'amuran da ake a fada wannan har ana so al'amuran su gyaru sai an janye tasirin waɗannan mutanen dan za su dawo wa fada za su dawo wa sarauta rikici da addini kuma billahi allazi la ilaha illa huwa ba mai rikici da sunnar manzon Allah kuma yake lafiya babu dan haka muna yin kashedi muna faɗakarwa muna jan hankali muna amfani har yanzu da uslubi na hankali na dukkan mai hankali zai fahimce shi mai adalci mai san gaskiya zai fahimce shi ta yaya a lokacin ba mu kai haka yawa ba muke ɗore har muka kai haka a yanzu kuma a ce za a hama mu ci gaba don haka ya kamata a yi hatara fada ta tsaya ta kalli abu kallo na adalci duk abin nan da ake fatara ake iyaye domin mun riga mun sani a tsarin mulkin ƙasa babu inda aka rubuta cewa ko a Kano ko a Daura ko a Katsina ko a Zaria duka in aka gina masallaci ba sai fada ta amince babu inda aka rubuta ka constitutionally a tsarin mulkin Najeriya kamar yadda babu inda aka ce oba na Benin sai ya amince za a gina coci a jihar ta babu inda aka ce haka mai coci na ginawa sai dai ya mallaki takarda ta hanyar hukumomin da ake mallakar fili ya nemi izinin gini a duba tasawirin ginin sa amince ya zo kuma ya gina amma dan saboda kokarin ladabi da biyayya muke karrama masarautunmu mu je mu ce su zo a yi bayan muna da wancan masaniya na cewa ba a ba su samar ba a constitution an kuma ce musu ita amma mu muna so mu dawo musu da ita amma kuma su suna son su yi amfani da wannan damar da muka ba su cikin mana adalci wanda a yau idan muka ce mun daina zuwa ba mu kare dokar ƙasa ba ba mu kare dokar jiha ba ba mu kare dokar karamar hukuma ba ko ta gwamnatin tarayya amma dan saboda kasancewar mulkinsu ibtidab ne ya samo asali daga daula usmaniya firfitin abin da daula usmaniya muke karramawa muke girmamawa muke mutuntawa amma matuƙar za a yi mana adalci ne za mu ci gaba da yin hakan idan ba za a yi mana adalci ba wallahi tallahi babu garanti da za mu ci gaba babu ba za mu yi wa wani alƙawari ba ba za mu yi sainin a dukkan wata takarda ba da za ta nuna za mu ci gaba da biyayya ga dukkan zaure ko kadar da muka san ba za ta yi mana adalci ba ba za mu ci gaba da yin biyayya kan haka ba na biyu daga cikin waɗanda suke jawo wannan abu gwamnatoci na jihohi daban-daban wannan gwamnati mai ci yanzu ba ita ce faro ba a Kano an yi gwamnatoci na baya da dama kuma kowanne mun ga irin lawan da suka taka kuma kowanne mun ga irin salon adawa da suka ɗauka da mu kasancewar wani ya yi mulki jiya ko shekarun jiya ko shekarun jiya wancan ko na farar hula ko na kashin soja kuma ya tuce mu ko ya shiga haƙƙi mu ba za mu manta da shi ba muna tare sai dai in ya tuba tsakanin shi da Allah to mu ma sai mu yafe na ɓangaren mu amma muna tuna da adawar da kowa ya yi da mu ba wanda muka manta da shi dan ba zama gidada wanda za a yi wani abin da za mu kasa mantawa da wani cin mutunci da aka mana ba a baya ba mu kai wannan gidadancin ba da hankalinmu da wayonmu ba wai haka muke tafiya da ka ba saboda haka gwamnatoci suka su kuma wai abin da suke gani shi ne wai ɗan ɗariƙa suka fi yawa ta san ko da a cikin wannan gwamnatin ko waɗanda suke bai wa gwamnati shawara suke faɗa mata cikin jami'an gwamnati dan me za a ce ma sai an kula da ahlus sunna mutanen da musu suke kashi ɗaya cikin huɗu ba na al'ummar ka ne to a nan inda gidadancin yake wai ba mu kai rubu'in mutanen Kano ba a nan inda gidadancin yake jam'iyya ake yi ƙuri'a ake mai ba kai dan siyasa ba ka da sha'awar kai hasarin kuri'a kai ta mutum Allah sana kuri'a hadabin wannan da suke nan a halin yanzu ba mu gadan a cikin bai zuba ma mun kenan ba wannan kuma ba su samu labarin taron ba ko mu nan a ciki akwai mu mace uku akwai mu mace hudu a kuri'u biyar ne a gidansa akwai mai ƴaƴa balige maza da mata wajen kuri'a 17 a gidansa idan ka da 17 so mutum 5000 kuri'a nawa kenan me kake bukata ka ci nasara akan abokin adawarka ko ɗan adawarka ya ci nasara akan ka kuri'a ɗaya fa duk abin da ya karu akan kuri'a ɗaya na fila ce amma wajibi farillar ita ce kuri'a ɗaya idan shi yana da kuri'a 51 kai kana da kuri'a 50 ba ya kai da kai idan shi yana da kuri'a 49 kai kana da kuri'a 50 ka kai da shi ba sai suke ne ba ashe mai wayo cikin ɗan siyasa shi ne wanda baya son yayi asaran kuri'a ɗaya ma baya son yayi hasarar ta ballanta na yayi hasaran miliyoyin kuri'o'i to wai abin da ake gani tunda mu minority ne kuma galibin mu baki ne to shikenan sai a danne mu idan ya so sai a baiwa masu yawa yawa to irin waɗannan wannan tunanin da yawanci gwamnatoci suke yi kallon waye fi yawa shine abin da yake sa suke goyen bayan wancan yaki da ɗariƙa suke da mu ganin sai ɓangare na uku shehunan ɗariƙa su kuma shehunan ɗariƙa abin da suke karewa ƙashin mir gidajensu kuɗaɗen shiga da suke tsatsa daga hannun mabiyansu akwai shehun tijjaniya ko shehun kadiriyar da kila idan an mallaki tsakanin kuɗinsa da kadararsa yana da abin da ya kai miliyan 30 ko miliyan 40 amma kuma wani muridi mai jarin da bai kai miliyan 5 ba shi ke ɗaukar nauyin abincin gidan shehun ɗariƙa da rashin adalci ya ɗauki nauyin karatun 'ya'yansa ya kai shi haji ko umara a kowane wata a kowace shekara a kowane lokaci ya so to sai da awar sunna ta zo sai suke ganin 'yan kasuwan nan suna gane sunna kuma in sun gane sunna sun daina wata hidimar shehu sai hidimar addini sai gina masallaci sai islamiya sai taimakon da'awa sai buga littafi sai yaɗa sunnar annabi to su kuma ana yin haka suna jin haushi din yana rage musu kuɗaɗen shiga da suke samu to don haka sai su haɗu sai su yi rawani sai su je fadi su fadi su yi sujada su ce an ci mutuncin sarki an ci mutuncin wane ne su je gidan gwamnati su yi ƙarya su ce an ci mutuncin wane ne don haka su dai su ne da jama'a kuma su idan an matsa musu ko idan an ɓata da su ko an ƙyale ana zagin waliyin su bala'i zai faru a kan ƙasa za a yi masifa su kirawon marigin su su zuga su su yi musu ƙarya abin mamaki abin mamaki su yi maka ƙarya kuma ka bi su kasa wasu ta bayyana a gare ka ina karama ina walitaka a yau a nan cikin garin Kano yanzu ina cikin shawar shekara ta 1427 muna cikin watan Nuwamba na shekara ta 2006 dan tarihi ya rike a yau cikin garin Kano idan ka rantse ka ce babu wani gida da ya shahara da dariƙa wanda babu ahlus sunna a ciki ba za ka yi kafara ba idan kuma ka rantse ka ce babu wani gida na sunna wanda kuma akwai ɗan ɗariƙa a cikinsa babu wannan gida kuma ba za ka yi kafara ba duk wani gida na sunna na bid'a na sufanci na bandiri da kiɗa na tijjaniyanci babu gidan da babu da wakilci a cikin koma ta kona miji a faɗa mana shi wannan wakilan da muke ciki shi sa kuɗi da saboda su muke muku ƙara amma ba dan haka ba ku da kashin ku ya bushe da tuni an kai ku makabartar tarihi amma saboda wannan matasan waɗannan masu san annabi da gaske masu kiyamun shari masu karatun qur'ani wallahi saboda su muke muku kaza amma babu wani shehi ko na da ko na yanzu da muke jin tsoron sa ba yi da komai ba yi da karama da shi da tsumma kuwa ɗaya ga ɗaya don haka ya kamata su gane cewa ba fa tsoron su muke ji ba maganar tsoro a cikin wannan bane waɗannan bangalori guda uku masarauta shehunan ɗariƙa gwamnatoci a kowane mataki na gwamnati su ne
shehunan tariqa ke amfani da su din yakar mu to don su da haka muke kiran kowa ya saka kai tayin sa duk da haka duwani yunkuri da za a yi na kwace wannan masallaci na sabuwar dandu daga hannun ahlus sunna a baiwa ɗan tariqa wallahi tallahi sai in da karfin mai kai ba za mu taɓa yarda da wannan ba saboda mai menene dalilinmu dalili na farko me yasa mu kada ake kwashewa masallaci me yasa ba a kwace na intijaniya a bamu ko a kwace na yan kadiriya a bamu amma sai a ce za a kwace na ba a ba intijaniya ko yan kadiriya to wannan ya kamata ku san cewa lokacin da ya wuce dalili na biyu wannan masallaci da ku kuke magana akan rigimar limanci mu ko muna faɗa muku cewa masallacin mu ne ga takardun sa a hannun Malam Abdullahi Sani Pakistan kaza a dani mallakar mu ne yaya za mu gina masallaci a zuwa kawo mana wani ɗan tsarika a cikin mana limanci yaya za ka je ka auro mace ka biya su daki an gama buɗa an kai ta ɗaki sai wani ya zo ya ce shi ya fi ka sanin abin da ya kamata a yi a ɗaki dalili na uku wannan mutum da aka sa wai a sai ya zama limanci shi kadai ma in yayi sallah matukar wanda aqida ta zuciyarsa sallah ba ta yi ba wallahi tana yawa wani limanci shi kadai ma in yayi saboda me na farko kuna ji ko shi yake rubuta Allah wasika ya faɗa wannan kowa ji na biyu ya rubuta a cikin wasika ta MTIM yace su ci gaba da tsara film su rike ci gaba da wasan kwaikwayo domin wasan kwaikwayo ai waɗanda suka fara sunan tashi annaban Allah duk yan wasan kwaikwayo ne yace in kana son hujja ga hadisi na bi cikin 40 hadisi na malaika Jibril da yazo a sifar wani ba kauye wani mutumin kauye yazo wajen gaban manzon Allah a shadidu bayabi kiyal isirin sawadi tari la yura alayhi asaru samar da waye yace kaga duk wasan kwaikwayo ne dan duk karshe yace kun san wanda yazo suka ce musulmi bai ce fa inna hu jibrilu ataakum yu'allimukum dinakum kan wannan yake ce duk annabawa wai dan wasan kwaikwayo ne wanda musulmi ne ko arne to dan me za ka arne bi mai kai kenan dalili na uku mu ba mu manta ba in ku kun manta wannan Yusuf Alifa aka tara shi aka tara malaman Kano Ibrahim Umar Kabirina ciki yana nan dare shine shugaban council of ulama Yaro Ibrahim Khalil yana ciki yana nan da rai duk su wane ne video kasa yana da audio kasa na nan aka kawo ababen da suke nuna rijjarsa aka ce zanyi ba malaman sunna ne suke masa wannan ba ko dai ɗan ɗariƙar da suke ganin ya wuce gona da iri ko kuma wanda ba ma ɗariƙa ba ma izala wanda suke tsakiya dai magu su suka tara suka ce abin da yayi ba daidai bane ba mu ba suka sanar da gwamnati suka sanar da fada dan Allah yanzu har fada ta manta da abinda malaman da ta manta da su suka yi to mu muna nan a wannan matsaya da wannan malamai suka tsaya Yusuf Ali sai ya fito ya nuna tuban sa ma kafin a yarda da musuluncin sa ba ma limancin sa ba masallaci namu ne mu ne muke da ikon anyan liman mu ne ne wanda ya kamata ya zo ya shiga a tafi tare da mu ya shiga in bai shiga ba ko mu shiga bari sallar mu mun tabbatar babu inda a cikin Bukhari ko Muslim aka ce in ka naɗa liman ba aminta da shi ba limamin ka bai ba babu inda aka ce dan fada bata amince da limancin ka sallar ba kai ba amma muna girmama fada ko muna fatan za ta waiwaya ka daina karɓar shawaran ɓata garin da suke fada munafikan da suke fada zindikan da suke fada wanda mun san su a karɓi shawarar adalan da suke fada mutan kirkin da suke fada mutan kirkin da suke cikin gidan sarauta su ya kamata a karɓi shawarar su amma yanzu dan Allah mu abin da mamaci su a faɗa mana menene matsayin dan takari a fadar kanu ya sunan sarautar ta waye gada to shi kuma asuwa waye karɓi gudun layya da ya kai ibada
kar ku manta saboda wannan shishigin naki ba mu da muke kallon tsoci ne ya kala bare kasashen waje mun ga tiri da gidan talabijin na Al Jazeera suka yi game da Najeriya musamman kuma Kano da Arewa da aka zo nan Kano sun tattauna akan fada da yanayin mulki da menene wanda yaje yana magana da wakilan Jazeera shi wannan kan takarar yake shine wazirin Kano kuma wannan aka yada duk duniya ta gani wanda mun tabbatar fadan ba ta san wannan ba kuma gidan wazirci ba su san wannan ba to su sani yaje yayi ƙarya ya ce shine wazirin Kano mu mun gani wallahi tallahi yayi kuma an sa gidan talabijin Al Jazeera idan kana so ku fita internet ka zakulo fayil din za ka gani saboda haka muke kira ga mai martaba sarkin Kano muke kira ga dukkan wanda yake da cikewa a fadar Kano cikin da tijan da muke girmama su muke ganin mutuntu su muke musu kyakkyawan zato a fadar Kano cewa su yi izina da bar gurbin da suke cikin su suke nema su dawo wa fadar bakin jini da rigima ya yan uwa abu na karshe tunda an nuna mun lokaci yayi hanyoyin da za a bi domin a fita daga cikin wannan matsala hanya ta farko a yi mana adalci yadda aka kyale wanda ya imani da sallah a makabarta yadda ya share makwantai ya gina masallaci yake sallah a makabarta yadda filin da muke kallo a kofar mata anan na koyi mashin anan na koyi kirki sun tsakankanin shekarun 1974, 75, 73 aka dai kawai aka shata aka bai wa Shehu Tijjani aka ce masallacinsa ko muke shiru ba mu ce komai ba domin ma wajibi ne a kyale mu gina masallatanmu matukar za a hana mu to su ma sai a hana su ai mu abin da muke bukata daga fadar Kano wai dan me yasa in dai sarautar Kano ta mu ce ta mu duka dan me yasa dan me yasa wani mutum shi kadai ke tafsiri a fadar Kano ba mu sai a kwace a bamu ba a raba gida uku goman farko Tijjaniya goman tsakiya Kadiriyya goman karshe sunna idan ya so a sa a rediyo da talabijin kowa ya gani ka bambance tsakanin zare da abawa tsakanin kwaya da tsakiya wallahi ni na tabbatar in fadar Kano ta yi wannan ta yi adalci kuma sarautar Kano ta tabbata sarauta ta adalci cikakken adalci kuma jama'a za su ji daɗi kuma za a gane tsakanin mutum da mutum mutumi tsakanin mutum da mutum mutumi muna bukatar adalci a famu dama yadda ake basu dama amma zalunci ne a basu dama mu a hana mu abu na biyu da zai kawo warware wannan matsala bayan adalci da gwamnati za ta yi mana da gidan sarauta za su yi mana sai kuma a zo a yi su ban kariya ta fuskar dalili su shiga rediyo mu shiga su shiga talabijin mu shiga fatan da har zuwa 85 har zuwa ma karshen 80 ba wani ahlus sunna da ya isa shi gidan rediyon Kano ya magana to amma alhamdulillah an yi walƙiya kowa ya ga kowa yanzu sunna ta zama hanci ne ga gidan kowa to wannan damar a bayar da ita a gwamnatance muna da haƙƙi a rediyon Kano duk mai ɗan ɗarika suke shiga suna zagin mu mu ba sa muke mu shiga mu zage su ba mu shiga mu faɗi sunnar annabi dan me suke shiga suke tatsuniya mu ba sai mu zami ta zo mu ji ku ba za mu shiga mu ce alaikum bi sunnati muna da haƙƙi gwamnatin Kano ta bamu a yi mana adalci ta bamu dama mu yi zube ban ƙwarya ta fuskar dalili da dalili hujja da hujja sannan abu na uku mu da su kowa ya tsarkake niyya ya yi wa'azin sa ya fadakar ya ja hankali ya tara murjansa ya ji tsoron Allah ya faɗa abin da ya yi imani shi ne abin da Allah yake so manzo Allah yake so kuma mu da su kowa ya addu'a cewa ya Allah in akan gaskiya nake Allah ya tabbatar da ni ya akan kuskure nake Allah nuna mun daidai sai wannan addu'ar mu ci gaba da yi lalle za a gane bakin zarar idan an yi haka maganar karshe ya yan uwa
game da wannan masallaci na sabuwar gandu inda fadar mai martaba sarkin Kano ta nada Malam Muhammad Nasir a matsayin limami wannan masallaci namu nemo ahlus sunna mallaka sana hannunmu an yi shi dan juma'a kan haka aka karɓi taimakon mutane kan haka dukkan kowane member na committee yayi kuma kan abautawa Allah a tsarin da Allah ya saukar da wahayi a kai wannan masallaci da iznin Allah sai mun bude kayan mu za mu sanar da ku ranar da duk muka ce ku zo za mu yi shawara da an ce wa amruhum sura za mu bi matakai na dukkan wanda suka dace da zaman lafiya da lumana da tsari mai kyau za mu girmama dukkan wanda shari'a ta ce a girmama shi amma duk wanda sai kauce wa shari'a ba ta ce a girmama shi ba kar yi tsammanin girmamawa a wajen mu za mu bi ta kansa mu ce sai mun yi sallah a wannan masallaci sai an tsayar da sunnar annabi a wannan masallaci insha Allah ta'ala sha'a man sha'a wa aba man aba sha'a man sha'a wa aba man aba